This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren ranar Laraba 26 ga watan Yuni shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji hali da ake ciki akan takaddamin tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El Rufai da majalisar dokokin jihar ta Kaduna wadda ke kara ta'azzara har ya kai ga tsohon gwamnan ya shigar da kara a gabar kotun babban kotun tarayya da ke Kaduna. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na baya, 'yan ta'adda sun hallaka sojojin Nijar 20 da farar hula guda, lamarin da ya kai ga ayyana makokin kwanaki uku a kasar. Akan wannan batu ne kuma za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan wani irin matakai da ya kamata mahukunta su ɗauka a yaki da ake da 'yan ta'adda a kasashen Sahel, ganin yadda hare-hare ta ki 'yan ta'adda ya ki cinyewa. Lambarmu dai ita ce 2008 980 6850. A kira mu a bayyana ra'ayi kamar kowane daren ranar Laraba. Yau ma muna tafi da shirin na kasa wanda Sulemanu Barma zai gabatar, wanda a yau shirin ya leka kasar Kamaru don ganin yadda mata masu bukatu da musamman suke neman na kansu. To amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auna lafiya ga labaran. Shugaban Kenya William Ruto yau Laraba ya ce ba zai rattaba hannu kan kudirin dokar ƙara haraji da ake takaddama a kai ba, kwana guda bayan da masu zanga-zanga suka yi mummunar arangama a Nairobi da sauran birane wadda ta yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 22. A wani jawabi ga ƙasa, Ruto ya ce bayan ya sake nazarin abin da kudirin dokar ya kunsa da kuma sauraron uzurin masu zanga-zangar a tabakinsa, na san lamar kuma don haka ba zan rattaba hannu kan kudirin dokar kashe kuɗi na shekara ta 2024 ba. Ya ƙara da cewa za a janye dokar. Ruto ya yi magana daga gidan gwamnati a gaban 'yan majalisa, amma yana mai godiya ga waɗanda suka kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin dokar wanda ya kare dalilin yi. Ya miƙa ta'aziyarsa ga iyalan da suka rasa 'yan uwansu a yayin zanga-zangar. Shugaban Amurka Joe Biden yau Laraba ya yi shelar bayar da wani umarni wanda zai kai ga yin afuwa ma duk wani daɗaɗɗen sojan Amurka wanda aka samu da laifin yin luwaɗi amma da yardar rai, wanda gabanin shekara ta 2013 yin hakan laifi ne a soja. Gwamnatin Biden ta yi imanin cewa wannan afuwar za ta amfani dubban tsaffin sojojin Amurka da aka samu da wannan laifin saboda irin mu'amalar jima'i da suka yi, waɗanda suka amfana da wannan yafiyar za su iya buƙatar a nuna musu shaidar cewa an yafe musu ɗin, su kuma buƙaci sauya musu takardun shaidar sallamarsu, sannan su kuma buƙaci a riƙa ba su haƙoƙin da aka hana su a baya saboda ayyana su a matsayin masu laifi da aka yi. Tanaji na 125 na tsarin shari'ar soji na bai ɗaya ko Uniform Code of Military Justice a Turanci ya ayyana luwaɗi a matsayin laifi, wanda dokar wadda aka kafa tun a shekara ta 1951 an soke ta a shekara ta 2013 lokacin da aka kwaskware ta yadda za ta samu mutum da laifi ne kadai idan ya yi luwaɗi da wani bisa tilas. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan yau Laraba ya fitar da abin da ya kira kulle-kullen Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu na baza haƙin Gaza zuwa ilahirin yankin. Yanzu Isra'ila na hararin Lebanon, kuma muna ganin yadda yammacin duniya ke ta rarrashinta har ma da goyon bayanta, a cewar Erdogan ga 'yan majalisar dokokin ƙasar. Netanyahu ya ce ba da daɗewa ba za a gama abin da ya kira babin ƙazamin yaƙi da Hamas a Gaza, kuma za a sake girke sojojin Isra'ila kan iyakar arewa, inda Isra'ila da mayakan Hezbollah suka shafe wata da watanni suna ta musayar wuta. Netanyahu ya bayyana wannan matakin a matsayin kariya. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Laraba, Rasha ta ce wani harin jirgi mara matuki da Ukraine ta kai ya auna wuraren soji a yankin Smolensk, a yayin da ita kuma Ukraine ke cewa wani hari da Rasha ta kai ta sama ya yi barna a Odessa. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta kakkaɓo wasu jiragen saman Ukraine marasa matuƙa guda biyu a sararin saman Smolensk. Gwamnan yankin Vasily Anoskin ya faɗa ta kafar Telegram cewa Ukraine ta yi yunƙurin kai hari ne kan wasu kayan soji da ke gundumar Belensky, amma babu labarin ɓarna ko rutsawa da wasu. A yankin Odessa na kudancin Ukraine, gwamna Ole Kipa ya faɗi jiya Laraba cewa talata cewa wato ta kafar Telegram cewa wani makami mai linzami da Rasha ta cillo da dare ya dare kan wani rukunin ofis a wata shiyar kamfanoni. Kipa dai ya ce babu wanda ya ji rauni. A ƙarshe, Koriya ta Arewa ta yi gwajin cilla wani abu mai kama da makami mai linzami samfurin hypersonic mai tsananin gudu a yau dinnan Laraba, daura da gabar ruwanta. To amma ya tarwatse a sararin sama, a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu. An cilla makamin ne daga wani wuri da ke daura da Pyongyang, babban birnin ƙasar, a cewar hafsoshin sojin Koriya ta Kudu. Ma'aikatar harkokin tsaron Japan ma ta ce nisan makami daga wato makamin daga ƙasa ya kai kilomita 100, kuma ya yi gudun nisan kilomita 200. Manyan jami'an ƙasashen Koriya ta Kudu da Amurka da Japan sun tattauna ta wayar tarho kan wannan al'amari, da cewa barazana ne ga wato barazana ce ga yankin da ma sauran wurare.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, takaddaman tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Alin Rufai da majalisar dokokin jihar na ƙara ƙaimi saboda har ta kai ga tsohon gwamnan ya shigar da ƙara a gabar babban kotun tarayya da ke Kaduna akan tauye mai haƙƙi da ya ce majalisar ta yi na ƙin bashi damar yin bayani game da zargin da ake mai. Malam Nasiru Elfrai, wato wanda ya jagoranci wasu tsoffin kwamishinoni da suka yi aiki tare da kuma lauyansa zuwa kotu a yau Laraba, ya kalubalanci rahoton majalisar dokokin na jihar Kaduna da ya ce wato ba a yi mai adalci ba. Daga Kaduna, wakilinmu Isa Lawal Ikara na ɗauki da ƙarin bayani a wannan rahoto kan wannan dambarwa.
Tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasiru Ahmad Rufai dai bai taba cewa komai akan binciken majalisar dokokin jihar Kaduna da ta ce ya cinye kuɗi a jihar ba, idan banda a makon jiya wajen wani taron da aka je na yi wa gwamna Obasanin jihar Kaduna Shagube. Sai kuma gashi a karan farko ya jagoranci wata tawaga ta tsaffin jami'an gwamnatin zuwa gaban kotun da ya ce yana son bin kadi. Tsohon kwamishinan muhalli a tsohuwar gwamnatin Nasiru Ahmad Rufai jihar Kaduna Malam Jafar Sani shi ya magana da yawun tsohon gwamna ɗan Rufai.
Abin da ya kawo malam wannan wuri yau shine ya kawo korafi na cewa rahoto na majalisar dokoki ta jihar Kaduna wanda ta binciki basussuka da aka karbo da wasu manyan ayyuka na gwamnatin sa, kuma har ta ce ta kama shi da laifi ba tare da ta kira shi ba, to shine yazo domin ya nuna cewa an zalunce shi, ba a yi mishi daidai ba. A matsayin shi na dan adam ya kamata a bashi dama ya kare kanshi, amma hakan bai faru ba.
Duk kokarin jin ta bakin majalisar dokokin jihar Kaduna da tsohon gwamna ya shigar kara dai abin ya ci tura, saboda 'yan kwamitin majalisar da suka binciki tsohon gwamnan sun ce ba za su yi magana ba har sai sun zauna tukuna. amma dai sakataren babban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Kaduna Honorable Ibrahim Ali Usono ya ce sun sha mamaki ganin yadda tsohon gwamna Erfa'i ya garzaya gaban kotu alhalin a lokacin gwamnatin shi kotunan ba su ji da dadi ba.
Yau ne Nasiru Erfa'i ya san kotuna da amfani. Bayan lokacin da yake gwamna an hana shi rusa gidajen mutane ya rusa. Kotu ta hana shi koran ma'aikata ya kora. Ta hana shi koran almajirai kotu ya kora. Ba abin da kotu ba ta hana shi ba sai yau a ce Malam Nasiru Ahmed Erfa'i wai ya san da kotu a Najeriya.
Adalci ne ya ce ba a mai ba tunda ba a saurare shi a binciken da majalisa ta yi ba.
Adalci ne yake bin umarnin kotu.
Wasu na ganin cewa kamar wannan fadan cikin gida ne bai kamata ku kuna jam'iyyar PDP ma ku je ku tsoma baki ba.
Ai haƙin ƴan jihar Kaduna aka taba. Kudin ƴan jihar Kaduna aka taba mutanen APC ba saboda lokacin da ake campaign mun fada Malam Nasiru ya ciwo bashin da duk ƴan jihar Kaduna ana bashi da akalla dera 1300 zuwa miliyan 5. To yanzu gaskiya ta halinta da kansu sun zo suna tunawa kansu a SDC suna fadin gaskiyar abin da muka fada.
Masu sharhi akan al'amuran yau da kullun a kafafen labaru irin su Malam Musa Zubair Usman da yana ganin karar da tsohon gwamnan jihar Kaduna ya shigar na din dafawa
wa'inda aka mulka din za su zo su ci yadda gaskiya magana take daga bakin shi Nasiru Erfa'i daga bakin ita majalisa da tace za ta bincike shi amma a tare commissioner shi ko a saurare su ai commissioner bai da wani hurumin da zai iya daukan wani mataki wanda gwamnati ba shi ba
amma ana magana cewa kamar wannan yunkuri ne mallan din yake na dakatar da magana da ake na a bincike shi a EFCC
eh to ko dai menene dai at least dai ya dai kamata a ce dai an saurare shi saboda kana in EFCC da gaske take yi su bi wa'innan commissioner ni da aka ce sun je sun ba da bahasi kuma an ga cewa an yi almunda hannan kuɗi idan aka kama su din suna bada bayani ko Nasiru ya je kotu ko bai je kotu ba gaskiya za ta halinta
to ko me ya hana tsohon gwamna Nasiru Ahmed Rufai jira har sai an kai shi gaban hukumar bincike ta EFCC tukuna sai ya baje hujjojin da yake ganin yana da su wannan ce tambayar da nayi wa Malam Jafar Sanin da ya magana da yawun tsohon gwamnan a gaban kotun da suka shigar da wannan kara
eh to abin da yasa ba za mu bari a kai wannan wurin ba saboda su ma da suka bada report nasu sun fada ma duniya duk da yake ba ma tsoron a tafi din sai muka ce bari tukunna mu gyara waɗannan kurakurai da aka yi mu amsa waɗansu tamboyi da suka yi mana waɗanda suka ginshiƙai ne yana sa ƴan uwanmu shakku to kaga dole mu yi bayani sannan kuma sai a biyo mataki daga baya.
Wasu manazarta dai na alakanta wannan dambarwa da siyasa da suke ganin an kullo ta ne daga babban birnin tarayya Abuja. Musamman ma da ya ganin kusancin tsohon gwamna ƴan Rufa'i da kuma gwamna Obasanjo da suka daɗe a siyasance suna tare. Amma dai kuma wasu jami'an gwamnatin jihar Kaduna sun ce badakalar kudin da gwamna Obasanjo ya gani a gwamnatin ce kawai ta firgita shi. Isa Lol Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lol Ikara da wannan rahoto, kada a manta wannan shirin na zuwa ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba ga wannan shakatawa. Jabaka Buriki a nan yanzu ko silibin mun bar bane zai kawo shiri na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To a cikin shirin za mu leƙa ƙasar Kamaru inda mata masu bukata ta musamman suka dage da neman na kai.
Bara bai amfana komai in ban da ma ya ja maka ma wulakanci a rayuwa, ka nemi na kanka yafi maka.
A jamhuriyar Niger a yayin da ya rage wata guda a yi hidimomin ranar na ƙasassu ta ƙasa, mata masu tawaya na ƙara jan hankula game da mahimmancin wannan biki wanda ba idan kasancewarsa lokacin cin kasuwar baje koli da gudanar da wasannin nishadi dama ce ta bayyana wa duniya matsalolin da ke damunsu a matsayinsu na masu kula da harkokin iyali.
Mata masu na ƙasa suna fama da matsala da yawa da yawa.
To madalla, kamar yadda aka ji shirin na wannan mako ya sabka a jamhuriyar Kamaru inda bayanai yake nunin an fara samun canjin tunani a wajen masu bukata ta musamman waɗanda sannan a hankali ke ƙara fahimtar amfanin sana'a a maimakon bara da a baya ake ɗauka a matsayin ɗaya-ɗayar madogarar waɗanda suka tsinci kansu a halin tawaya. Malama Hafsa Muhammad da ke ɗinkin tela a birnin Duwala na yin abubuwa da dama da za a yi koyi da ita kamar yadda za a shi a tantaunawarsu da Muhammad Awal Garba.
Salamu alaikum, ni ce Hafsa Muhammad. Abin da ya sa na kama wannan sana'a don ba na so na ringa tafiya bara ko kuma nemi wanda ni dai goma dai nemi sana'a na dai da na san dai zan dogara da shi.
To yanzu kamar shekaru nawa kika yi kina wannan sana'a na dinki?
Shekara 15 kenan.
A cikin wannan sana'a na dinki akwai wanda yake taimaka miki ne ko gwamnati ko kuma waɗansu kungiyoyi hakan nan?
Ba mai taimaka min sai Allah.
Wane ne ya biya miki wannan dinki domin ko kuma koyan wannan dinki domin ki riƙe kanki da kanki?
Dan uwana ne ya biya mini, duba da yanda ya ga yanayi na, ni ba mai son tambayan abu a wajen mutane bane, ni ban son harkan baran nan. Ya tambaye ni me zan iya in yi a rayuwana, na ce mishi dinki nake so, ya ce to Allah sai da zai kai ni in koya. Ya kai ni kenan na je na koya ne shekara ɗaya ne ina koyo a cikin ikon Allah, kuma gashi ni ma na iya har kuma na koyar ma mutane.
Yanzu kin koya wa kaman mutum nawa ɗinki a tsawon shekaru 5 nan, domin gashi na ga waɗansu ma suna kan kekunansu suna gudanar da wannan sana'a ɗinki?
Wallahi ba zan iya san adadin su ba kan, amma na sun dai sama da irin 25 hakan nan, kuma kowa ya iya har shi ma sun bubbuɗe shagunan su suna kokari da kansu.
A ɗayanki nawa?
A cikin ɗinkin ɗin dai na samu hakan nan ne aure, na haifi 'ya'ya 5 kuma da shi na dogara gaskiya alhamdulillah.
Mai gidanki shi ma dai ya rasa wani abu daga jikinsa ne kuka yi aure?
A'a, lafiyar shi ƙalau, bai rasa komai ba. Duba da yanda ya ganna kokari da rayuwa na, shi ma abin ya bashi sha'awa, har ya zo ya neme ni mu kai aure. Lafiyar shi ƙaro, kuma yana taimaka mini ta fannin aure, abin da namiji zai ma mace kam yana yi, amma ni kuma na yin wannan don na saba, kuma in riƙe rato rayuwa na dai akan wannan yake.
Ba kwa samun wani cikas a kan gudanar da ayyukan gida tsakaninki da mai gidan naki?
Ba ɗaya, ba mu samun komai don ya san sana'a ana ne, taimaka mini ma yake a kai, yana tausaya mini kuma yana ganin yadda nake nema a kai.
To da yake a yau muna bayani kan batutuwan da suka shafi mata na ƙasassu, wata kusa a kungiyoyin irin waɗannan mutane a jamhuriyar Niger ta koka dangane da wahalhalun da mata masu bukata ta musamman ke fuskanta a zamantakewa. Karancin matakan musamman domin mata na ƙasassu ko ma rashin irin waɗannan matakai a wasu wurare wata matsala ce da Madam Bukari Khadijatu Ahmadu Salifu ke ganin ya dace a yi bayani kanta, ta yadda maganar za ta kai kunnuwan hukumomi su ɗauki matakin da ya dace.
Kamar ranar ga shi ne hanyar mu samu baki mu bude mu waɗi matsaloli da muke ciki. Mata masu nakasa da mata wanda ba su da nakasa, mu duka ɗai ne cikin duniya, mai ya kamata a san ki sauƙaƙa muna. Tun da gaskiya ka gani, wani zuwa likita, wani zuwa mai da mai, mata masu na ƙasa suna fama da matsala da yawa da yawa. Wataran abinda ba ni manciya, muka ta yi turnan wani region ba ni gai kaske region inda muka kai mace ne gurmin yace tana da jiyatta dan sananin wulakancin da ta yi awo ya stabar zuwa awo in ka zo ga ci da ciki gadaje kullum tunda matsalolinmu na mata ka gani ko gado ma sai an dauce ka an hauda ka bisa kan gado kenan mutum ka zo da cikinka da girmanka an dauke ka ai mutuncinka ya rage alhali ko kasa yana iya convention yace kowa daina akwai article na 6 cikin convention da yayi magana musamman biskan mata masu na kasa ne yayi magana kenan yanda duk maganganu wanda convention ta yi an yi aiki da shi ya kamata wannan ku adiba ayan nan ka amince da shi don Allah muna so a bido muna gado wanda yana har kasa wanda in ka zo bai kai ba wani ya iya dauke ka ba an kai baka kasa in ka hau komi na kasa ka kana iya hawa in ka hawa ka tai lalle yanzu da dama mai kaman ƙari ne muke nan muna yi ana ta taka haƙƙi mata masu nan kasa
ya Allah mataimakin dukkan bayi baiwa da ga ko akan wa kai ke
Masauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin Hafsa Muhammad mai dinkin tela a dualar kasar Kamaru da Madam Bukari Khadijatu shugabar mata masu tawaya a Nishar da wakilin muryar Amurka Muhammad Awal Garba da producer Julie Lizis Grisham ni Sulaiman Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya
a gaida Sulaiman Mumuni Barma da wannan wato shiri sai dai kada manta kamar yadda muka riga muka fadi wato za ku kira ne ku bayyana ra'ayinku akan wani irin mataki ne ya kamata mahukunta su dauka a yaki da ake yi da ta'addanci a kasashen Sahel ganin yadda wato hare-hare yan ta'adda yake cinyewa lambar ita ce 202-980-6850 to muna da kira daga karaye wane ne a karaye to ina ji kaman mun samu kira daga Kaduna wani ne a Kaduna
wa assalamu alaikum sunana Adamu Jeji daga kamfanin fice da ke garin Jaji a nan Kaduna Najeriya
to mallam Adamu duniya na sararin ka
a din ne kuma ta abu kun tabbata su yi dangane da matsalan tsaro a yankin na namu Sahel shine yana da kyau gaskiya shugabannin mu su hada kai su amar da mu daga cikin mawuyacin halin da ake ciki na tsaron nan har ga Allah al'amarin na bar tsoron su a gabanin nan kuma dai an san su yana da kyau su dauki matakin bai daya ne sa'annan kuma a sama ma matasa ayyukan yi su a gabanin kuma ku zama masu adalci ba kullum ku kuta raya kan kuna kashe mu talakawa da talauci ba fatan mu Allah ya sa wannan sakon shi ko nan kuma na gode da wannan dama da na samu
to mun gode mallam Adamu Jeji to bari mu je jihar Kano ai a Kano
assalamu alaikum warahmatullahi
amma wa alaikum assalam
sunana Shehu Makahu Kutama jihar Kano ina jiran ka daga Kutama
to mallam Shehu duniya na sararin ka
to gaskiya na ji abinda ake tattaunawa akan sa to amma ni na kira ko muku fatan alkhairi sakamakon ban taba shigowa cikin wannan shirin ba insha Allah shiri na gaba zan kira in ci ku albarkacin baki na suna Shehu Makahu Kutama
to mun ko gode kamar yadda muka gaya muku za ku kira ne ku bayyana ra'ayi akan ta wani irin hanya ko kuma wato wani irin mataki kamata mahukunta su dauka a yaki da ake yi da ta'addanci don saboda wato hare-hare ƴan ta'adda har yau yaki cinyewa wanda a jiya aka kashe sojojin wato jamhuriyar Niger guda 20 da farar hula daya wanda hakan yayi sanadiyar da aka ayyana makokin wato kwanaki uku a kasar to bari mu je jihar Bauchi ayi a Bauchi
sunana Ayuba Garba Imam daga kashin madaki a jihar Bauchi
to Mallam Ayuba duniya na sarinka
to alhamdulillah farko dai muna so shugabannin mu na Afirka su dunkule waje guda fada kansu idan suka hada kansu lallai za su cimma gagarumin nasara a wannan yaki da ake yi kuma din kan shi zai ba su dama su ceto mu a samu zaman lafiya a wannan yanki namu
to mun gode Mallam Ayuba bar mu kada zuwa jamhuriyar Niger waye a Niger
assalamu alaikum baba yakubu makeri
amma alaikum assalam
mai magana umma mallam ali shugaban kulab zabi sonka dogon dutse
to mallam ali duniya na sarika
muna so abinda annon ra'ayin da bisa ga wannan an ta'adda sonka hakaye kasan Niger da kasan Mali da kasan Burkina ba wanda ba na sabi da munan Niger sai in kama ana son kai bayan sojawa sun da kamata a sita makin daga ba a bar su cikin biro ba a ci a tura ra'ayin kanana ko da yushi kenan kanana yanzu za ba su ruba wani yaki kenan kuma yanzu sojawa ku ya kamata tun da ku da bisa ga iko ku dauki makamai ku sai makin daga duk yanzu ta'adda shi ku dauki shirage ku sai ku yake su na gode mu da America umma mallam Ali shugaban kullu zabi sanku dogon
to mun gode bari mu kada jihar Adamawa waye Adamawa
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
na'am mai magana Shaibu Rayyalle wanda yake garmar kuma mai bala jihar Adamawa
to ma Shaibu muna sarinka
na'am gaskiya dai bangaren sahel nan ya kamata shugabannin mu na Africa su hada kai karfi da karfi na'am to gaskiya dai lamarin ya fi karfi abinda ake tunani duka wallahi
to mun gode mallam Shaibu
Allah bai da ya ba mu zaman
amin summa amin bar mu leka jihar Deja akwai wani a Neja wani ne a Neja to muna jinka
to gaskiya magana a kira da zamu yi dole idan ana so a samu wannan abu sai an samu hadin kai gwamnati sai sun nuna daga ciki akan yaki da ta'addanci nuna da gaske akan yaki da ta'addanci ba mutuka aka ce za a dinga sa son rai da son zuciya to babu lokacin da wannan abin za a cimma karshen shi amma mutukan aka ce da son zuciya aka nuna cewa da gaske za a yi wannan abin bai damma ya duka za a cimma karshen wannan abin muna roƙon ubangiji su kwana nan wata Allah kawo mana dauki a zuwa
to mun gode bari mu je jihar wato Zazza mu je Zaria wani ne a Zaria malam iya abin da zamu iya dauka kenan da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma a takaice
to a takaicen shugaban Kenya William Ruto yau Laraba ya ce ba zai rattaba hannu kan kudirin dokar ƙara haraji da ake takaddama akai ba kwana guda bayan da masu zanga-zanga suka yi mummunar arangama da ƴan sanda a Nairobi da sauran birane wadda ta yi sanadin mutuwar mutane a ƙalla 22 shugaban Amurka Joe Biden yau Laraba ya yi shelar bayar da wani umarni wanda zai kai ga yin afuwa ma duk wani daɗaɗɗen sojan Amurka wanda aka samu da laifin yin luwaɗi amma ta yardar wato da yardar rai wanda gabanin shekara ta 2013 yin hakan laifi ne a soji gwamnatin Biden ta yi imanin cewa wannan afuwar za ta amfani dubban tsaffin sojojin Amurka da aka samu da wannan laifi
To masu sauraro duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan a wannan dare, sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Des McConin wanda ya shirya kuma bada umarni da Kila William wanda ta wato bada umarni kenan a wannan shiri. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi, mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin, wassalam.